أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حكم نسابوا اولا يمشينا اخبر حكم قوات السفر شكرها تكون تاريخ حدود 48 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى بين مكه ومدينه ونقول في يمشينا sha takwas ga watan bakwai miladiya ta 2026. A wannan masallacin bayan albarka jami'in Isra'il wa walidai, masallacin da aka fi sani da masallacin Imam Muslim da ke wannan unguwa ta ƴan Rariya, salimi ne ke cikin ƙaramar hukumar Buhari a jihar Kano, da mun ci gaba da gabatar da darasinmu na littafin kitabun Tawhid wanda muka yi wa tafiya da rawdatul hidayati fi ma'rifati Allah wa ma'rifati huquqihi 'ala al-ibadi shartun 'ala kitab at-tauhid. Wanda kuma wannan shine majlisun mu na uku. Satin da ya gabata da samu mun yi karatu ba saboda albarka ta ruwa da muka samu, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu jami'a wanda take mai albarka. Za mu tashi farkon karatu littafin kai tsaye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam yace kitabut tauhid, ma'ana littafin tauhidi, wa ma wa qawluhu ta'ala, da faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuma ban halicci jinsin mutum da aljanna sai don su bauta min. Wa qawluhu, da faɗin Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, haƙiƙa tabbas mun aika wa kowace al'umma manzo, an i'budu Allah, don su bauta wa Allah, wajtanibu at-taghut, su kuma kafirce ko su nisanci taghut. Marya buɗe littafin shiga kitabut tauhid, wannan shine unwanin littafin, ma'ana sunan littafin shine kitabut tauhid. Ina fata an fahimta. Yana da kyau a nan mun lura da wasu matsaloli game da littafin da sunan littafin. Ta fuskar suna, littafin yana da sunaye guda biyu, imma dai a ce kitabut tauhid a taƙaice, ko kuma a ce kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, shi ne cikakken sunansa, ma'ana kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, littafin da zai magana akan tauhidi, wanda shi kuma tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayi, wanda shine cikakken sunan littafin. To amma akan taƙaita a kira shi da kitabut tauhid. Ina fata an fahimta. Na kama da suka ce littafin yana da sunaye ne guda biyu, imma a faɗi sunansa a dunƙule, ko kuma a taƙaita a ambace shi da iya kitabut tauhid kaɗai. In muka ɗauki sunan littafin, za mu ga in ka cire gaba ta farko kitabut tauhid, ƙarashin annabi huwa haqqullahi 'ala al-'abid wani yanki ne na hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma da yanku shi ne hadithin Mu'awiyah ɗan Jabal, Allah ya ƙara mishi yarda, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake tambayarsa, yake cewa ya Mu'awiyah, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah? To kaga anan manzo Allah ya tambayi Mu'awiyah, shin ka san haƙƙin Allah akan bayi? Ina fata an fahimta. Sai malam ya ɗauko wannan gaba ya sanya a matsayin cikon sunan littafin sa, dan ya nuna mana cewa littafin zai yi magana ne akan wani haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala akan bayinsa. Wannan shine matsala na farko. Matsala na biyu, menene sababin da ya sa malam ya rubuta littafin kitabut tauhid ya kuma ambace shi da suna kitabut tauhid? Ina fata an fahimta. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah lokacin da yayi rayuwa ya rayu a cikin wani yanayi a cikin wata al'umma wadda ta shahara a wajen shirka ta shahara a wajen wadansu abubuwa wadanda suke fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimta mutane sun yi nesa da alqur'ani kamar yadda muka ambata a tarjumar sa sun yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi nesa da Allah subhanahu wa ta'ala din makarsa ta yadda suke daukan haƙoƙin Allah su ba mu ababen halitta mutane suna rayuwa babu tauhidi babu aqida to wannan sababi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah yayi tunanin ya za a yi wani aiki da zai yaƙi wannan shirka din da ake yi ya kuma dawo da da'awar annabta ta tauhidi ya dora mutane akan ta wannan shine dalilin da yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah ya rubuta littafinsa mai suna kitabun tauhid kuma shine dalilin da yasa ya ambace shi da suna mai kitabun tauhid dan ya yaƙi shirka da waɗanda suke yin shirka a lokacin yaro zai taso tun yana matashi har ya girma ya tsufa amma bai san me haƙƙin Allah a kansa ba bai san me abin da ya zama masa dole ya kiyaye tsakaninsa da Allah ba bai san ya zai bauta wa Allah irin bautar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'ummarsa ba da haka kaga kenan akwai jan aiki wanda shine dalilin da yasa Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah ya rubuta wannan littafi na kitabun tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-'alam al-aynu wa ala al-'abid ya rubuta shi kuma sannan ya karantar da shi malam ya ambace shi da kitab ma'ana littafi in haka ce littafi wani rubutu ne wanda yake kunshe da waɗansu abubuwa waɗanda suke masu yawa waɗanda suke imma masu muhimmanci ko marasa muhimmanci to shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab tunda aka ce kitab at-tawhid ka san littafi ne wanda yake da muhimmanci domin annabawa kakar da'awar tauhidi suka fara kafin da'awar shar'anta wa mutane wata shari'a duk wani annabi da Allah ya tura zuwa ga mutane abin da ya fara kiran waɗannan mutane shine tauhidi kada ka Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wasjudu lil taghut kowace al'umma mun aika mata manzo dan su bauta wa Allah su kuma nisanci taghutu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da jinsin aljanna sai dan su bauta ne in ka dauki da'awa annabawan gabaki daya bayan dayan su Allah ya tabbatar da cewa tauhidi suka kira لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اقامهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اقامهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اقامهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ذاك دكنن سن يكراني ازوا غني توحيدي sai an fara tabbatar da tauhidi sannan ragowar shari'o'i suke biyo baya a cikin hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya kara mishi yadda hadisin yana nan a cikin sahihaini ma'aji sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Yaman domin ya yi wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'adh innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab ka sani za ka je wa waɗansu mutane masu ilimi ma'abuta littafi an ba su littafi gabaninka wasu yahudawa ne wasu nasara ne da haka suna da littattafai sun san addini suna da wayewa maza Allah ya ce fal yakul awwala ma tad'uuhu ilayhi shahadatu allahi la ilaha illallah amma ya zama abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah kaga tauhidi kenan sai sun yadda da Allah a matsayin abin bauta sun yadda da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a matsayin jakadan Allah sannan ragowar shari'o'i za su biyo baya sai sannan Allah ya ce fa yakul awwala ma tad'uuhu ilayhi shahadatu allahi la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah فإنهم أضاروك لذلك فعليهم إن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة صلى كذا. فإنهم أطاوك لذلك فعليهم إن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم زكاة إلى حتى أنصر الله. ذاك كتاب التوحيد للتابعين للتوحيد ينا كل شيء جباب الدكا بجاء ستين جبابين إلى حتى أنصر الله. Yana kunshe da babi guda 67 a wajen wasu malaman suka ce yana dauke da babi 66 ina fata an fahimta me yasa wasu suka ce 67 wasu suka ce 66 an samu sabani ne game da farkon buɗe littafin da malam yace kitabul tauhid sai yace wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suka ce to wannan a matsayin babi yake mai zaman kansa ko kuma a'a shimfida ce malam yayi wasu suka ce babi ne shi yasa ya zama babi 67 wasu kuma suka ce a'a ba babi bane ba domin abin da ya biyo baya malam ya rubuce shi da lafazin babu ina fata an fahimta ma'ana babi ne mai zaman kansa lafaf da zai kira amma wannan ba babi bane ba wanne ne wanda malam yace shine ya bude da babi shine babin da yazo a cikin littafin in ka wuce wannan shafin malam yace babu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babin da yake magana akan falalar tauhid da kuma abin da tauhid yake kankare wa bayi na daga zunubai suka ce kaga anan malam yace babu fadl at-tauhid babin da ke magana akan falalar tauhid kaga shi babi ne mai zaman kansa amma nan cewa ne kitabul tauhid wa qaulullahi ta'ala suka ce dan haka ba babi bane ina fata an fahimta to amma dai zancen da yafi inganci na malamai suka ce babi ne sai dai malam bai yi tabwibin sa ba bai ce babu qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa ba kamar yadda a gaba yace babu qaulul tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub daka babi na farko a cikin littafin shine babu qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa idan muka duba littafin za mu ga wadannan babu dukkan malam yayi musu take an fahimta yayi musu unwani kamar babu na biyu malam yace babu fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub kaga taken babu shine zai magana akan falalat tauhidi da kuma abin da tauhidi yake kankare wa bawa na zulubi amfanin tauhidi wani babu kuma sai dai kawai ya ce babu qaulullahi ta'ala babun da yake magana akan fadin Allah madaukakin sarki sai ya kawo aya ina fata an fahimta haka littafin kitabu tauhid gabaki dayansa littafin ne wanda malam ya rubuta shi akan ayoyin alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma waɗansu ɗaiɗaikun maganganu na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu na maganar sa a ciki face masail da malam yake kawowa a ƙarshen kowane babi in ya gama babi sai ya kawo masail ma'ana ya fitar da waɗansu hukunce-hukunce a cikin waɗannan ayoyin da hadisan kuma su ma hukunce-hukunce suna takaituwa ne kadai a cikin waɗannan ayoyi ɗin da kuma waɗannan ainihin wato a hadisan da ya kawo da haka wani lokacin yakan yi wa babin unwani wani lokacin baya yi masa unwani kamar wannan na farko in muka duba za mu ga bai yi mishi unwani ba kawai ya ce wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma na gaba sai masa unwani yace babu fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babin da ke magana akan falalat tauhidi da abin da tauhidi yake kankare wa bayi na zunubi wanda yake biyo bayan sa shi ma yayi masa unwani yace babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab babin da ke magana akan dukkanin wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da an yi mishi hisabi ba kaga shi ma wannan yayi masa ne yayi masa unwani wanda ya biyo bayansa babi na hudu shi kuma da ya tashi shi ma bai yi masa unwani ba sai yace babu qaulullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun agana ma ya fara da aya ba tare da yayuwa ainihin wato babu ruwani ba haka muhammad bin abdullah alaihi rahmatullah ya ci gaba da yin littafin sa wannan kamar wani dan karin haske ne muke ina fata an fahimta daka littafin kitab at-tauhid yana kunshe da babu buka guda ainihin wato 37 malam yace kitab at-tauhid littafin tauhidi me ake nufi da kitab anan yana nufin al-maktub ana wani rubutu da aka yi ai hadha maktubun jami'un li qasa'if at-tauhid ma'ana wani rubutu ne yayi shi wanda ya hade abubuwan da suka ke banci tauhidi kadai wa huquqihi da haƙoƙinsa wa mukmalatihi da abubuwan da suke mallakin tauhidi ne wa ma yunafihi min ash-shirk al-akbar da kuma abin da tauhidi yake korewa na babbar shirka aw yunafi kamaluhu al-wajib min ash-shirk al-asghar ko kuma abin da tauhidi yake kore kamalan sa da shi na kawar da karamar shirka wannan shine a takaice kitab ma'ana littafi ne da yake banci waɗansu abubuwa da suke da alaka da tauhidi tabbatar da tauhidin bayanin abin da zai ci karo da tauhidin na shirka babba ko shirka karama ko wata bid'a wadda take cin karo da tauhidin ko wani sako wani laifi da zai sa mutum ya rasa tauhidinsa ina fata an fahimta malai ce kitabu tauhid mun ji ma'anar alkitab menene ma'anar at-tauhid kai ta Allah ko mazdar ne na me wahada yuwahidu tauhidan akan ce wahada ya kadaita ko yuwahidu yana kadaitawa tauhidan an kadaita ma'ana a sanya wani abu ya zama guda daya shine tauhidi an fahimta a sanya wani abu ya zama guda daya shine tauhidi kamar a ce wahid ko a ce ahad kaga ana magana ne akan me abu guda daya kamar a ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta da dacewa saiwa sai Allah kaga wannan shine me ma'anar tauhidi ina fata an fahimta in ka dauki al-wahid ka dauki al-ahad dukkaninsu sifofi ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala kasantuwarsa guda daya wanda ba shi da abokin tarayya shi yasa ake ce da shi al-wahid ake ce da shi al-ahad bi ikhtisasihi bil ahadiyya saboda shi kadai ne dayan da ba shi da na biyu ina fata an fahimta malamai suka ce at-tauhid huwa ifradullahi bil ibada tauhidi shine kadaita Allah da bauta shine tauhidi ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bauta ya zama da ka bauta masa shi kadai baka hada shi da wani ba wannan shine tauhidi malamai sun kafa tauhidi zuwa gida nawa gida uku akwai tauhidur rububiyya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa sai malamai suka ce wa huwa al-ilmu wal iqraru bi anna Allah rabb kulli shay'in wa khaliquhu shi wannan tauhidur rububiyya shine sani tare da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin komai shine wanda ya halicci komai shine wanda yake mulka komai shine wanda yake gudanar da dukkanin al'amura da halittunsa baki daya wannan shine tauhidur rububiyya kadaita Allah a cikin ayyukansa kashewa rayawa halitta azurtawa saukar da ruwa bada lafiya fitar da tsirrai duk wannan ayyukan waye ayyukan Allah ne bayan Allah akwai wanda yake irin waɗannan ayyukan babu yanzu ba wanda zai ce bari nan da an jima karfe 9 zan yi muku ruwa ai yana faɗe za a fara yin wani kallon haka haka ko ce wataƙila wannan ya ɗan zare saboda ba wanda yake iya yin ruwa ko ya kalli wani
yace kai wani naga kana shan wahala bari goban Allah kai mu zan azurka ka zaka zama multimillionaire haka wannan abu ne wanda ba zai yi ba ko saboda me ba aikin sa bane ba aikin waye aikin Allah ne to kadaita Allah subhanahu wataala a cikin irin waɗannan ayyuka din shine ake kira tauhidur rububiyya ka kadaita Allah a cikin ayyukan sa wanda babu wanda yake yi sai shi subhanahu wataala wasani nabiyyu tauhid al-asma'i wa sifat kadaita Allah ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa wa huwa an yusafu Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min sifatil kamal wa mu'util jalal shine ka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya sifanta kansa da shi ko manzansa sallallahu alayhi wa sallama ya sifanta shi da shi na daga sifofi na kamala Allah ya sifanta kansa da waɗansu sifofi a cikin Al-Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta Allah da waɗansu sifofi a cikin hadisi. Ko ka tabbatar wa da Allah waɗannan sifofin. Misali, Allah yana ji. Allah yana gani. As-sam'u wal basar. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Babu wani wanda suke kamanceci ne da Allah. Kuma Allah mai ji ne shi mai gani ne to wajibi ne ka tabbatar wa da Allah siffarsa ta ji da siffarsa ta gani min gairi taklifi wala ta'tili ko min gairi ta'tili wala taklifi wala tamthili ba tare da ka kore ba ba tare da ka canza ma'anarta ba ba tare da ka tambaya yaya yake ba ba tare da ka misalta shi da abin halitta ba Allah ya ce yana ji yana gani ba za ka kore ka ce ai kawai Allah ya faɗa ne amma Allah baya ji baya gani ba ina fata an fahimta Allah yana ji yana gani ba za ka ce jin Allah irin jin mu ne mutane ko ganin Allah irin ganin mu ne mutane ba ina fata an fahimta ba kuma a canza ma'ana yadda aka ce ga yadda yake nuna kai imani da shi shine min gairi tahrifin wala ta'tilin wala taklifin wala tamthil ba za ka ce tunda Allah yana ji yaya jin Allah yake wani irin ji Allah yake shin Allah yana ji ne da sauti kamar yadda muke ji ko kuma a'a Allah yana ji ne ta hanyar sakon ya dinga shiga jikinsa ba ruwanka da wannan tunda dai Allah ya ce yana ji dole ka yadda Allah yana ji domin nassul qur'ani ya tabbata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roke ni zan amsa muku inda baya ji zai ce a roke shi ba sai ce a roƙe shi dan haka ji ne wanda ya dace da girmansa da jalalarsa haka gani gani ne wanda ya dace da girmansa da jalalarsa yanzu nan duk ba muna gani ba amma ganin mu ya kada tuni a iya cikin masallacin nan sai dai in mun leka ta taga mu ga me ake yi a waje amma daga nan me ake yi a bakin titi babu wanda yake iya ganowa amma Allah yana gani yana ganin mu nan yana ganin na waje yana ganin na bakin titi yana ganin na cikin gida ba ma na unguwar ba gaba ɗaya na duniyar gaba ɗaya Allah yana ganin su yadda yake gani na haka yake ganin ka haka yake ganin kowa a duk inda yake kaga kenan ganin ba irin wanda ake tunani bane ba gani ne na musamman wanda ya dace da Allah ji kai dai hayaniya kai yawa ba za ka iya tsinkayen wani me yace wani me yace wani me yace ba sai dai ka concentrate a kan mutum ɗaya ka saurari me yake cewa amma Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowa a lokacin da kowa kuma yake magana wanda yake yi da ƙarfi bai hana a ji wanda yake yi a hankali ba ina fata an fahimta duk yadda kai magana Allah ya ji ka in duniya za su haɗu gaba ɗaya a lokaci ɗaya su yi magana kowa wallahi Allah yana jin maganar kowa shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya fito cikin dare sai ya ji sahabbansa suna addu'a suna daga murya kowa yana daga murya yana fadar bukatarsa manzo Allah sai ya ce bayan Allah ku sauƙaƙa wa kawunan ku mana domin kuna kiran la innakum la tad'una asamman wala ghaiba ku sani ba koi kurma wanda yake ji garara garara kuke kira ko wanda baya nan ba innakum tad'una samian mujibun karim manzo Allah ya ce ku sani kuna jin kuna kiran wanda yake ji ne wanda kuma yake amsawa kuma wanda yake kusa da daga kowa ya dukan ta cikin nutsuwa Allah ya naji subhanahu wataala. Yanzu yadda daren nan yayi akwai wanda da rana yana gani lafiya lau amma in ya fita yanzu sai da dan jagora haka ne ballantana a ce dare ya dan tsala idan karfe ne karfe biyu din nan to wannan duhun baya ana Allah ya ga bakat ruwar da ke kan bakin dutse cikin duhun dare subhanahu wataala. Haka wannan sifofi ne Allah ya tabbatar wa da kansa dole ka tabbatar masa. Allah ya ce yana da hannaye guda biyu wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah ya ce yahudawa suka ce Allah matsoro ne wa iyazu billah ma'ana Allah in ka roki Allah baya baka abin da ka roka sai dai kai ta roko kai ta roko. Allah ya ce su ne masu janyayyen hannu domin ba sa sadaka ba sa fitar da haƙƙin Allah a dukiyoyin su wani ilu bi maƙalu kuma an tsire musu saboda wannan maganar da suka jingina wa Allah. Su sun ce yadullahi hannun Allah guda ɗaya sai Allah ya ce bal yadahu mabsuutatani bari dai hannayen Allah guda biyu ne dogaye ma'ana tafakku zul a'da mai yawan bayarwa yunfiqu kayfa yasha yana bayarwa yadda ya ga dama. Yanzu ka roƙa ya baka an jima ka roƙa ya ƙara ma gobe ka roƙa ya baka jibi ka roƙa ya ƙa ba za ka taɓa roƙar Allah ya hana ka ba ina fata an fahimta ya baka. Shi yasa wani daga cikin magabata ya kasance yana da wani ɗan uwa wannan ɗan uwan nasa sai ya ɗauke mas'uliyar sai ya ce duk lokacin da wata buƙata ta taso masa kawai ya zo ya nema zai ba shi musamman bukata ta taso sai ya je wajensa sai ya yi masa abin da yake so. Wata rana wata bukata ta taso masa sai emergency din nan ma ta gaggawa ya kama hanya ya tafi wajen dan uwan nan nasa cikin rawar jiki yana zuwa sai aka ce ai yana bacci ya ce a taimaka a taso shi bukata ce ta gaggawa aka ce ina ai mai gida in yana bacci ba a tashi hankalin sai ya tashi ya rasa ya zai kawai sai ya ce kai ya kamata na canza tunani me zai hana na je na roƙi wanda baya bacci. Sai ya tashi ya je ya yi alwala ya shiga masallaci yana fara raka'a biyu a sujadarsa ta ƙarshe ya gaya wa Allah buƙatarsa ya roƙi gafarar Allah a cikin addu'ar yake cewa ya Ubangiji na kasance ni bawanka ne mai rauni ma'abucin buƙatu ya ce amma saboda rauni na a lokacin da bukatun suke zuwa sai na tafi nema a wajen waninka zuciya ta tabbatar da ni kai tabbatar da ni yalwar arzikinka ce amma yanzu na gane kuskure na dawo in zuwa ga kofar da ba a rufe ta ina neman agaji da dauki a gare ka ya Allah. Ya dago ya idan da sallah ya tashi ya dauko takalminsa yana zuwa bakin kofar masallaci diga wani bawan Allah da kudi ma dudu ya fito da zakka yana neman wa zai bawa yana ganin sai ya danka masa ga an je wajen wanda baya bace subhanahu wataala. Wadannan sune sifat na Allah subhanahu wataala zaka ga kuma sifofi ne na kamala sifofi ne na kamala ba zai yi a ce an kore wa Allah subhanahu wataala sifa saboda wannan sifar tana kamanceceniya da sifar abin halitta kamar yadda mu'aqqila suke yi akwai masu korewa Allah sifa su ce Allah ya ce yana ji yana gani ba wai dan yana ji yana ganin ba da za a ce Allah yana ji yana gani bayan ababin halitta suna ji suna gani sai su korewa Allah wannan sifar wanda yana daga cikin aqidun jahiliya ina fata an fahimta. Jagoran su Ja'far bin Safwan lokacin da manyan magabata suka sako shi a gaba suna kalubalantar sa akan wannan mummunar aqidar ta da wahala sai wahala sai ya ce to shi ya yadda zai tabbatar wa da Allah kowace irin siffa amma siffa ɗaya ce ba zai tabbatar wa da Allah ba shi wata siffa ce yake na yadda Allah yana da kowace siffa amma ban yadda Allah yana da al'aura ba aka ce to dama wa ya ce ma yana da shi daka ita siffa ana tabbatarwa ne in nassin Qur'ani ko hadisi ingantacce ya tabbatar Allah ba mutum bane ba dan ya ce yana da wasu sifofin irin na mutane ba shi ke nuni akan yayi kamanceceniya da mutanen ba shi yasa yace laisa kamithlihi shay ba wani wanda suke misali da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake tajallinsa na uku tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya kafai da Allah a cikin bauta wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la sharika lah shine kafai da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya wa yata'allamu bi a'malil abdi wa aqwalihi adh-dhahirati wal batina shi wannan tauhidin yana da alaka da ayyukan bawa ayyukansa na maganganu da ayyukansa na aiki sawa'un waɗanda suke na zahiri ko waɗanda suke na ainihin wato baɗi malaka khilafu ma za'amahu al-mutakallimatu was-sufiyyatu wa ghayrihim min anna al-murad bit-tauhid mujarrad at-tauhid ar-rububiyya yace sabanin abinda ahlul kalam akwai wasu ahlul kalam waɗanda suke ma'abuta zance akwai zan suna yawan maganganu na tawili su ake kira ahlul kalam duk wata aya da suka samu sai sun jirkita ta ko sufai da ire-irensu su suna ganin babu wani tauhidul uluhiyya kawai tauhidul rububiyya tauhidin halitta kaɗaita Allah a cikin ayyukansa amma babu wani tauhidi cewa a kaɗaita Allah a wajen bauta kamar mushrikan farko su ma ba su yarda da uluhiyya ba amma sun yarda da rububiyya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha layaqulunnaa Allah in ka tambaye su waye halitta kan mai da kake za su ce Allah ne amma in haka ce abota wa Allah shi shi kadai sai su ce aja'alul alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab yanzu a ce duk allolin nan mu kyale su mu rike Allah dai kawai kai wannan amarin akwai mamaki ai dole a samu wasu kananan alloli waɗanda za mu dinga gaya musu bukatun musu kuma suna gaya wa Allah shi yasa an kalu balance su akan gumaka sai su ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila al-bab zulfa ce ai ba bautar su muke ba kawai mun rike su ne a matsayin tsani su kusanta mu zuwa ga Allah kuma yadda a yau ake rike shehu ne a matsayin mai tsani sai a ce ai suna da kama suna da karama za a yi tawassuli da su a roƙi bukata a wajen Allah daga haka kuma sai a koma bautar su ina fata an fahimta da aka kaɗaita Allah a cikin bauta shine tauhidi wanda yake ainihin wato uluhiyya wannan rukuni na uku shine maqsudin da yasa malam ya rubuta wannan littafin dan abota wa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba shi yasa ya bude da fadin Allah madaukakin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai dan su bauta ne wannan shine rabar tauhidi guda uku amma daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin tauhidi gida biyu ya kasu kamar Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana ganin tauhidul ma'rifah wal ithbat sai kuma tauhidul asma wa sifat na farko shine tauhidul ma'rifah wal ithbat wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma wa sifat ina fata an fahimta wannan guda ɗaya ne akan ce tauhidul ma'rifah wal ithbat tauhidin da zai koyar da kai sanin Allah shine ma'rifa ar-rububiyya kenan ka san Allah ka san ayyukan Allah ina fata an fahimta wal ithbat da kuma tabbatarwa ma'ana tabbatar da sunayensa da sifofinsa sai na biyu shi kuma suka kira shi da tauhidul qasad wal irada ko tauhidul qalb wal qasad ma'ana uluhiyya kenan abinda zaka kudurce a zuciyarka ka nema a wajen Allah ma'ana tauhidul ibada kenan uluhiyya ina fata an fahimta to duk wannan malamai sun yi maganganu akan wannan kashe-kashen tauhidi din amma dai wannan na ukun al-uluhiyya shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya halicci bayi shine dalilin da yasa Allah ya saukar da littattafai shine dalilin da yasa Allah ya dauko manzanni ma'ana dan abota maka shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba tauhidi ne kuma wanda yake wajibi ne a san shi shine haƙƙin Allah akan bayi ina fata an fahimta wa huwa a'zamu awamirid din wa aslu usul kulliha tauhid shine mafi girman umarni a cikin umarnin dukkan addini kuma shine tushe na asalai baki daya mutum yana iya yin tauhidi kadai ko bai taba yin wata ibada ba ya mutu kuma ya shiga aljanna amma mutum in zai karar da rayuwarsa yana ibada babu tauhidi to ba zai shiga aljanna ba me nake nufi da mutum yana iya yin tauhidi shi kadai ya shiga aljanna ko bai yi ibada ba ka kaddara cewa mutum ne ya musulunta yana musulunta sai ya mutu yayi ibada bai ibada amma yayi tauhidi to wannan mutumin ana sa ran dan aljanna saboda manzo Allah ya ce al-islam yajibu ma qablahu musulunci yana shafe duk abin da yake an aikata shi gabanin sa kaga wannan yayi tauhidi yani ya mutu bai ibada ba kuma ya shiga aljanna ورقة ابن نوفل الله يقرا مش يده امس ورقة ان بفر امنا خديجه الله يقرا ما في يده لوكاشن ده منزل الله يجا جبريل عليه السلام ده داو جدا سوره تشين يا غايا متى جاء ابن دي غني تتي متى وجن دان بفر ورقة ابن نوفل يا كسانشي مالمي ني ا cikin addinin yahudawa daka suna zuwa yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru ya ke dan dan uwana kaza Allah ya gaya masa kaji sai ya ce haza namusul ladhi ursila ila musa alaihi salam yace tabbas wannan wanda yazo maka shine mala'ikan da aka tura wa annabi musa alaihi salam yace cewa ila ma dai a ce lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin Makka yi adawa da kai ina raye kuma ina da ƙarfi da na ci maka maka kaza Allah cikin mamaki yake cewa awa mukhrijiyahu yanzu duk yadda suke so na suke girma ba za su kore ni waraka yace ai babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ba ce an yi adawa da shi kaga waraka ya yadda da me abinda manzon Allah ya zo da shi tun kafin aiko shi tun daga shi har yana da awadda yana raye lokacin da kaza zai faru da ya ce miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma gabanin a shar'anta wata ibada waraka ya mutu amma manzon Allah ya ce waraka bin nawfal yana aljanna ina fata an fahimta kaga saboda me ya yadda da abin da aka aiko manzon Allah da shi shine tauhidi amma in mutum zai karar da rayuwarsa yana bauta babu tauhidi wannan mutum ba za ta amfana masa komai ba Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara da rabu sururi in kana ra'a alladhina kibru min alladhina tabu wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabu law anna lana karratan فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار رانت دا وطن دا سكا بي وطن دا أكا بي ذات برنت دا وطن دا سكا بي سو رانت دا ذكا النسو ذات جا عذابا إرودا مزو أرانت دون وطن دا لنتكا تشركا دا كافرتي دا بني عذابا sai waɗanda suka bi waɗannan wancanen naka su dinga cewa law anna lana karratan ila ma a ce Allah zai ƙara mayar da mu duniya fa natabarra'a minku da mu ma mun rabu da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka rabu da mu a yau tare yadda suka yi da su ba ta yi musu amfani ba bautar da suka yi tare da su ba ta yi musu amfani ba saboda me an ban tauhidi ina fata an fahimta idan haka wannan shine a takaicen takaicewa abin da ake nufi da kitabun tauhid kuma kana musannif rahimahullah wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun malan Allah ya masa rahama yake cewa kuma ban halicci jinsin mutum da aljanna sai dan su bauta min wannan shine babi na farko malaman suka ce duk da cewa malam bai yi wa wannan babi unwani ba kamar yadda muke bayani a farko kamar yadda yake ragowar babu duka kamar babi na gaba babu fadlul tauhid wa malu kafiru min az-zunub wanda yake bi masa babu man haqqaqa at-tauhid dakhala jannata bighairi hisab to wannan malam bai yi masa unwani ba amma duba da ayoyin da malam ya kawo a cikin babin da hadisan da ya kawo malamai sun yi istinbati wajen fitarwa da babin suna ina fata an fahimta shi yasa wasu daga cikin waɗanda suke wani littafin sharhi sun yi masa suna suka ce ai babin za a iya kiransa da babu bayanin hukmu tauhidi wa ahalliyatuhu wa bayanu makanatuhu ma'ana babin da ke magana akan hukuncin tauhidi da muhimmancin tauhidi da kuma bayanin matsayin tauhidi a wajen Allah me hukuncin tauhidi wajibi ne kowa ya kade ta Allah me muhimmancin tauhidi shine muhimmancin sa yana koyar da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene matsayin sa matsayi ne wanda yake da girma a wajen Allah matsayin sa ya wuce matsayin komai domin akan sa Allah ya halitta akan sa Allah ya aiko manzanni akan sa kuma Allah ya sanar da littafai ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka ce ana iya kiran babin da babu wujubin tauhid babin da ke magana akan wajibcin ainihin wato tauhidi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah a cikin sharhin kitab at-tauhid al-qawl al-mufid abin da yake kenan yace malam da yiwa wannan babin na farko suna ba yace amma ana iya kiransa da babu wujubi tauhid babin da ke magana akan wajibcin tauhidi ina fata an fahimta yace wannan kuma ya alaƙantu ne da irin nassoshin da malam ya kawo a cikin ainihin wato ayoyin domin ayoyin da ya kawo za mu ga ya bayyana mana hikimar halittar mutum da aljan menene hikimar halittar mutum da aljan shine tauhidi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta ne in ba dan bauta ba Allah ya ce ba zan halicce su ba shi yasa a gaba Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kuma buƙatar wani arziki daga gare su kuma ma buƙatar su ciyar da mu inna allaha huwa ar-razzaq Allah shine mai azurtawa dhul quwwati al-matin shine ma'abocin ƙarfi wanda yake tabbatacce da haka duk wanda yake azurtawa kuma yake da cikakken ƙarfi wanda ya galabci kowa baya buƙatar wani abu kowa da haka abinda ake so mutane su hikima shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shine tauhidi yace kuma bayyana al-hikmata min irsali ar-rusul fi al-ayat ath-thaniya aya ta biyu da ta zo sai Allah ta'ala ya bayyana mana hikimar da ta sa ya aika mana manzanni shine wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu al-taghut shi ma dai menene yake nuni an aika manzanni ne dan su umarci mutane su bautawa Allah ko su ci tagoto yace thumma bayyana annahu qada wa wassa wa amara bi hadha at-tawhid fi al-ayatayn aw al-thalath al-madhkurah ba'daha sannan a ayoyi ukun da suka biyo baya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alla ta'budu illa qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku alla ta'budu alla tushriku billahi Allah tushriku bihi shay'a yace in muka duba wannan ayoyin da baki daya a ciki Allah ya kaddara ya hukunta ya yi wakici ya yi umarni da cewa kar abota wa kowa face Allah subhanahu wa ta'ala yace wa bidhalika bayyana annahu haqqullahi 'ala al-'abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a yace da waɗannan dalilai da malam ya kawo a cikin littafin sa a babin farko za mu fahimci cewa lallai tauhidi haƙƙi ne na Allah akan bayinsa wajibi ne su bauta wa Allah kar su haɗa shi da kowa yace hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi wa hadhihi nusus da rabuwar nusus din da malam ya kawo tadullu ala annahu arada hukm arada hikam at-tauhid suna nuni akan malam yana magana ne akan me hikimar tauhidi ci daka babun farko kai tsaye za a iya kiran su da fi bayani hukm at-tauhid wa ahliyatihi wa bayani makanatihi babun da ke magana akan hukuncin tauhidi da muhimmancin sa da kuma bayanin ainihin wato matsayin tauhidi babun malam ya kawo ayoyi guda hudu da kuma hadisai guda biyu kuma ce ayoyi hudu hadisi daya akar daya domin bayan ayoyi hudu malam ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mu'az bin jabal wanda zamu karanta sannan ya kawo asar na abdullah bin mas'ud wanda yake cewa man yuridu an yanzura ila wasiyati muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatama فليقرا قوله تعالى سيقرا ايه wannan magana Abdullah ibn Mas'ud ne da ka aya hudu hadisi daya asar daya ina fata an fahimta zamu shige su dalla dalla aya farko ta cikin suratul Zariyat Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai dan su bauta mun in ka dauki ma da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins wannan ma din ana kiranta ma annafiya an fahimta ma ce da take korewa kamar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu la inna kuma ana kiranta la annafiya ma'ana wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halicci mutum da aljan saboda komai ba illa li ya'budu sai da su ta. Dan haka wannan ma din harfu nafiyin ne. An kore dukkanin wani sababi da zai sa a yi halitta. Me yasa aka yi halitta din shine bauta. Sai Allah ya kawo harfu ijab yace illa li ya'budu. Wannan illa din ana kiransa ijabun yu'abbiru annu bi annahu istithna. Harafi ne wanda yake nuni a bisa ga an togace wani abu wanda shi ne sababin halitta. Me sababin halitta shi ne bauta. Ina fata an fahimta. Allah bai halicci mutane don su ba shi arziki ba. Allah bai halicci mutane don su ciyar da shi ba. Allah bai halicci mutane don su biya masa bukata ba. A'a, Allah ya halicce su ne kawai don su yi masa bauta. Ita wannan bautar kuma idan sun yi ta za ta amfanar da su ne ba za ta amfanar da Allah ba. Duk bautan mai bauta ba za ta ƙara wa Allah komai ba. Kamar yadda duk fajircin mai fajirci ba zai rage Allah komai ba. A cikin hadithin Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya ku mutane. Allah ta'ala hadithin Qudsi Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa ya ku mutane. Inda a ce zukatanku za su zama kamar zuciyar mutum guda ɗaya wanda yake kowa ɗaya a ce duk mutanen duniya zuciyarsu zuciya ce iri ɗaya kyakkyawa kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta fi kowace zuciya kyau ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa bin Allah ya fi kowa yi wa Allah ɗaya to Allah ya ce inda a ce duk zukatanmu za su zama irin wannan zuciyar ba mu san komai ba sai ɗaya sai bin umarnin Allah sai haluwa da hannun Allah sai yin abin da Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wannan da'ar taku ba za ta amfanar da ni komai ba haka inda zukatanku za su zama ala afjuru kalbi rajulin ko kuma ala kalbi afjuri rajulin zuciyoyinku su zama kamar zuciyar da tafi kowace bincewa Allah zuciyar da tafi kowace fajirci da saban Allah kamar zuciyar shaitan an shaidan ya fi kowa saba wa Allah to a ce zukatanmu gaba ɗaya irin na shaidan ne wa iyyazu billah ba mu san komai ba sai saban Allah da ketare iyakar Allah da tsokanar Allah da janyo fushin Allah Allah ya ce wannan saban da nufin ba zai rage ni komai ba domin damar can shi al'azimu ne al-ma'aluhu ne mai girma ne maɗaukaki ne da'ar mai da'a ba ta amfanar da shi saban mai sako ba ya cutar da shi da haka in ka yi ɗa'a kai za ta yi wa amfani don kai za a ba wa sakamakon ta. Haka kuma in ba kai da abba ma wannan kanka kaiwa kai za a azabtar, amma rashin da aka ba zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala komai ba. Haka dalilin halitta shine Allah ta'ala ya halicci bayi dan su ne dan su bauta masa. Wannan ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta. Bayan wannan hikimar da Allah ta'ala, babu wata hikima bayan wannan, ba wani abu da Allah yake bukata a wajen bayi. Ballanta na mutum ya ce ai Allah ma yana da bukata a wajena. Ina fata an fahimta. Allah ba abin da yake bukata, mu ne muke da bukata a wajen Allah. Shi yasa ya zama ilahin nas, wanda mutane ke bukata da bukatar su. Kowa yana da bukata a wajen Allah, amma Allah baya da bukata a wajen kowa subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai dan su bauta mu. To Allah ta'ala ya ambaci athqalain, in aka ce athqalain jinn wal ins, mutane da aljanu, su Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ana. To ana nufin muminan kadai ko har waɗanda ba muminai ba? A mutane dai mun san da akwai muminai, akwai waɗanda ba muminai ba, akwai nagari, akwai waɗanda ba nagari ba. Haka a cikin aljanu su ma, wa inna min as-salihuna wa minna duna zalika kunna qara'isa qidada, ce a cikin mu fada akwai salihai nagari, akwai kuma waɗanda suke ƴan banza. To duk gaba ɗaya mutane da aljanu Allah ya halicce su ne don su bauta masa, ko kuma a'a wasu za su bauta wasu ba za su bauta ba? Ana ganewa? Tambaya ne, yawa zai ba mu amsa? Eh? Ban ji ba? Eh? Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci dukkan jinsin mutane da aljanu ba sai dan su bauta min. To mutane da aljanun da aka ce an halicce su dan bauta, gabaki ɗayan su, ko kuma a'a ana magana ne akan muminan cikin su banda kafiran ciki? Tunda a cikin mutane akwai mumine akwai kafirai, a cikin aljanu ma akwai mumine akwai kafirai. Eh, gaba daya haka ne an yadda? Eh, muminai na duka, ma'ana da muminan da waɗanda ba muminai ba gaba daya? Eh, to wanda ya fi kuma fara da ya ce sai ya ce na kuji ba gaba ɗaya ne ɗimannin. Eh, mana ba'a wanda ya ɗa'a ya yi, wanda ya saba ya saba. To a nan malamai suka ce umarni ne wanda yake amun yuridu bihi al-khas, umarni ne na gaba ɗaya, amma kuma ba dukka ake nufi ba, waɗansu ke ɓantattu ake nufi. Su waye ke ɓantattu? Su ne muminai. Ina fata an fahimta. Su ne muminai, amma Allah yana cewa gabaki ɗaya. In ya ce gabaki ɗaya, sai ya zama da kuma ba duɗin ake nufi ba. Ina fata an fahimta. Wasu ake nufi daban. Me yasa aka ce gabaki ɗaya? An ce gabaki ɗaya ne saboda aksariya, majority. An fahimta? Majority ake amfani da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane don su bauta masa gabaki ɗaya. Wasu daga cikin malamai suka ce gabaki ɗayan su kuma suna bautar Allah, ba wanda baya bautar Allah. An fahimta? Da muminin da kafirin duk suna bautar Allah. Sai dai ita ibada ɗin, imma an takuna ibadatun shar'iyya aw takuna ibaratun qadariyya, ko ta kasance bauta ce ta shari'a wanda Allah ya ce a yi misali kamar da'ar da muke a matsayin mu na musulmai muna bautawa Allah muna yin sallah muna azumi muna kaza muna kaza kaga wannan ibada ce mai shar'iyya kaga mafi yawa suna yi da yawa ba sa yi ko kuma ya zama ibada ce kadariya ibada kadariya shine tsarin da Allah ya halicci duk ababen halitta a kai kuma dole su rayu akan wannan tsaro ko sun ki ko sun so yanzu Allah ya kaddara cewa za a ci abinci dole a ci abincin nan cin abincin da'a ne ga Allah kafiri zai ce shi saboda bai yarda da Allah ba zai ci abinci ba ba zai yi ba kaga yana cin abincin ne karhan saboda ya zama masa dole in ya ci abincin kuma ya yi wa Allah da'a Allah ya kaddara in yadda zai kwanta yi bacci zaka ce saboda Allah ne ya tsara ni ba zan ba abin da Allah ya tsara ba zan yi bacci ba dole kai baccin ina fata an fahimta zaka yi kaza zaka yi kaza Allah ya tsara rayuwarka akan kaza da kaza da kaza dole ko ka ki ko ka so sai ka tafi da rayuwarka yadda Allah ya tsara kaga kenan kai ma shi ma ya ne ya bautawa Allah illa iyaka shi mumini yana bautar Allah ne tau'an yana so yana da'a shi kuma kafiri yana bautar Allah ne karhan akan dole ba yadda zai ina fata an fahimta to wannan shine abin da ake nufi ana kamar fadin Allah subhanahu wataala ne wala qad tarahna li jahannama katiran min al-jinn wal ins Allah yace zamu cika wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da ainihin wato aljanu da yawa daga cikin mutane da aljanu da mutane kaga ba gaba ɗaya aka ce ba amma da yawa aka ce me yasa aka ce da yawa saboda da yawa an halice su ne za su yi aikin shiga wuta ina fata an fahimta ana ta nuna mu lokaci ya insha Allah wannan zamu ƙara bayani akan sa sati mai zuwa zamu bada misalai na ayoyi waɗanda suke magana akan bautar Allah tau'an da karha wanda dole dole ya bauta wa Allah ba ma shi ba hatta inuwarsa ya tafa ya'u dhulalun ala al-yamin wa shima'il sujjadan lillahi wa hum la yastakbirun to haka ne inuwarin su suna dama da hagu suna sujjada ne ga Allah kana tafiya ka ga inuwa ka ta koma dama kaga ta koma hagu kaga ta yi gaba kaga ta yi baya sujjada take yi ga Allah kai sha ta maka sani ba ina fata an fahimta insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ta'ala ya nuna mana za mu ƙara bayani akan wannan matsala din sai kuma mu ci gaba da ayoyin da ayi hakuri kar aka karatun namu yana lakai fahimta muke so ayi ba gudu muke ba ba sauri muke yi ba kun san shi tauhidi ba a masa sauri na sauri muke yi ba la'alla wasu anan iyayen nan namu masu farin gashi mai albarka za mu fara da su kila ba za mu gama da su ba an fahimta kila ayi shekara da shekaru ana yi musamman kuma karatun namu da yake sati uku ne a wata amma dai an yi hakuri insha Allah a hankali za mu fahimta dai manufar shi ne a fahimci saƙon in an fahimci saƙon ko ina aka yi dai ba dutse wanda aka yi ba a faɗi ba abinda na fara dai Allah ta'ala ya haɗa mu ala dan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mu yafe mana baki daya dan uwa malam Ibrahim ta zo an sace masa waya a nan daidai lokacin da zamu shigo sallar magriba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mayar masa da alkhairi shi kuma wanda ya dauka din idan mai shiriyuwa ne Allah ta'ala ya shirye shi in ba mai shiriyuwa bane ba Allah ta'ala ya mana maganin sa irin waɗannan sune suke zama fitina cikin al'umma baka san wace irin wahala mutum ya samu yayye sai abin sa ba kawai ka zo ka faki ido ka dauka saboda rashin imani ma a cikin masallaci saboda rashin imani ma cikin masallaci an zo an dauka yan bawa to ko da yake kayan Allah ma aka sace cikin daren je yanzu muka samu wani mara imanin ko wasu marasa imanin suka hau kan rufin falon masallacin mu suka sace mana falon kayan Allah ma an sace ina kuma ga bayan Allah su da ka rayuwar ta zama abin da ta zama fitina iri iri ya sa ba za mu taba zama lafiya ba kowa azzalimi ne a cikin mu sai wanda Allah ya warhama kowa burin sai samu damar da zai cuci wani amma ba ma ganin namu zalincin na shiwa gaban ne kawai muke iya harge saboda su ne kuka karkatacciya mai dadin hawa Allah ka shigar da mu baki daya
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.